الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا يمتشنا قوما قوتا جماد الأولى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عاد مكة زوا مدينة دبو ايادة تريهدو دا أربعين دا بكوي ديدي دا دايا قوتا شاء دايا ميلادية تدبو بيو دا عشرين دا بيار كمارين دا مكسابة هدوا ودنا مجلسي مي البركة نمس أبين عمير دكي تكيم ونا نقوى تهو سوازور واتكيم برنن كانو لمن شيقة بدا كراتو واتكيم لتايبين أحكام الجنائز وبدعها littafi wallafar babban malami al-allama Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shine darasi na 21 a cikin wannan littafi mai albarka. Muna cikin darasi na 11 a darasin da ya gabata, mun kuma shiga cikin darasi na 12. Darasi na 11 shine wato takfinul mayyit, wato sanya wa mamaci likafani, ma'ana yi wa mamaci sutura. To mun karanta yanda tsarin yake a musulunci, bayan an wanke mamaci wajibi ne a sanya masa likafani, kamar yanda hadisai sun tabbata kan likafani yanda ya kamata ya kasance, ko kuma wato wajibcin sanya wa mamaci ko lullube shi da likafani. To bayan nan kuma mun tattauna game da shi kyautata likafanin, ya zama to an kyautata shi, an tsabtace shi, kuma ya zama mai kauri, kuma ya zama mai yalwa da zai suturce jikin mamaci, kuma ya zama to matsakaici, ba mai tsada can ba, ba kuma ainihin wato mai arha da yawa ba, dan gudun kaucewa barna a inda bai kamata ya barna kudi ba, da kuma siyan abu mai tsada inda bai kamata a ce an siya abu mai tsada ba, wato shi mamaci ba wannan yake bukata ba. وليس المراد به الصرف فيه والمغالاه ونفاسته ba ana nufin sai an sami yadin da yake zababban yadi, ya wuce kowane yadi daraja da tsada a ce shi za a siya masa likafani saboda yana da wadata. Wannan ba daidai bane, kamar yanda muka karanta idan likafani ya zamanto bai da yalwa, to akan suturce abin da ya sawwaka ne, a lullube kai da sauran jikin ya so kafa, kuma sai a lullube ta ko a sanya ciyawa ko izkir a lullube ta. Wannan shi ma duk mun karanta hadisai da suke fa'idantar da haka, kuma mun karanta cewa an so wato yustahabu takfinuhu bi thawbin wahidin aw akthara fawqa thiyabi, sannan wanda ya mutuwa shahada shi kan ba a tube kayan da ke jikinsa, wanda ya mutuwa shahada a cikin su a fagen yaki akan yi masa sutura ne da su, sai dai an so a iya sanya likafani ko wani tufafin a saman kayansa wanda ya mutu da su ko ya shahada da su, a sanya tufafi guda ɗaya ko fiye da haka a saman kayansa, ma'ana kenan ana iya ƙara likafani doriya akan ainihin wato tufafin da yake sanye da su, kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa Mus'ab bin Umair da kuma ainihin Sayyidina Hamza radiyallahu an. Mun karanta hadithin Safiya, wato gwaggon Annabi sallallahu alaihi wasallam, yar uwar Sayyidina Hamza, wadda ita ma bayan an kashe shi ta samu labari ta zo da yadika guda biyu inda take nufin ai masa likafani da su. To kuma da aka zo sai aka ga akwai wani daga cikin al-ansar, mutanen Madina da ke kusa da shi, wanda shi kuma ba shi da abin da za a ƙara masa doriya akan tufafin da ke jikinsa, da aka sai suka ga bai dace ba, akwai aibu kuma akwai damuwa a ce ga ƴan uwan wancan su ga an suturta Sayyidina Hamza da tufafi har guda biyu, ga ɗan uwan su ba shi da koda guda ɗaya, wannan yasa suka ce to bari su amfani da guda ɗaya wa Sayyidina Hamza, guda ɗayan kuma su yi amfani da shi wa shi wancan sahabin al-Ansari radiyallahu anhuma gaba daya. Wannan duk mun karanta shi a darasin da ya gabata. Sannan a cikin likafani mun karanta cewa ana son likafani ya zama fari, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wai matattu ba har rayayyu ma mafi alherin tufafinsu shine fari. Fa innaha khairu wato ilbisu min thiyabikumul bayada fa innaha khairu thiyabikum wa kaffilu fiha mautakum, wato ku sanya fararen kaya domin cikin kayan ku mafiya alkhairi mafiya daraja shine fararen kaya, sannan ku lullube matattunku ko ku sanya matattunku a ciki in sun mutu ku yi musu lakafani da shi. Abu na biyu, ana so ya zama tufafin ya zama to guda uku, thalathatu athwabin, ya zama ainihin wato an sanya lifafa din ta zama guda uku, a shimfida daya a ƙara daya a ƙara daya, a lullube jikin mamaci da shi kamar yadda aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kufina fi thalathati athwabin yamaniyatin bidin sahuliya min kursufin laysa fiha qamisun wala imamatun udrija fiha idrajan. Sannan mun karanta cewa an yakuna ahaduha thawba hibra, in so samu ne ɗaya daga cikin tufafin guda uku da za a sanya wannan lifafa guda uku ɗaya ya zamanto wani tufafi da ake kira thawbu hibra, in idza tayassara, in akwai shi available, ma'ana in ya sawwaka to a iya yin amfani da wannan thawbu hibra, wani kamar bargo-bargo ne haka mai zane-zane a jikinsa, yana da wato bargo ne mai kuma ainihin wato ko mayafi ne mai zane-zane a jikinsa, banda shi likafanin sai kuma a sanya wannan thawbu hibra din, in an same shi to a sanya shi, wannan yana daga cikin abin da yake mai kyau. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa man wajada sa'atan falyukaffan fi thawbi hibra, wanda aka samu wadata da yalwa to babu laifi a lullube shi da thawbi hibra, wato tufafi shi wannan na hibra din, in an samu din to ai amfani da shi, wannan yana daga cikin abin da yake mai kyau. Sannan babu cin karo da kasantuwar a sanya tufafi ya zama fari da aka ce sai ya zama to kaga kenan, shi saubi hibra din kaga in san samu ne, in za a iya samun wanda yake fari din mai zane-zanen to sai a yi amfani da shi, dama ga tufafi farare wa'incan guda biyun. Sannan shi na uku, saubi hibra din ya zama to in an samu fari shi aka fi so, mai in ya so ya zama to ainihin wato mai zane-zane. Sannan daga cikin abin da muka tattauna wato shine a kamsasa shi wannan likafani din, a dan sanya turaren wuta a kamsasa shi, saboda idza jammartumul mayyita fa ajmiruhu thalathan, idan har za ku yi wa mamaci ainihin wato tajmir, ku kamsasa shi da turaren wuta, to wannan wato likafarin nasa to ku yi hasau ainihin wato sau uku a kamsasa shi, a kamsasa dan ya zama to a kamshin ya dade bai fita ba. Wannan yana daga cikin abin da ake da bukata ya zamanto mamaci an tsaftace shi kuma an kamsasa shi da turare, sannan likafanin nasa shi ma an kamsasa shi da turare, in akwai na wuta to in babu kuma koda turare ne na fesawa a kaya to ana iya feffesa a jiki dan ya zamto dan yayi ainihin wato kanshi. Kawai sai dai wanda ya mutu a hirami yana cikin harama da aikin haji, to shi kaga babu bukatar a kamsasa tufafinsa, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tu tayyibuhu, da aka shi ba a sanya masa turare a tufafinsa. Sannan mun tattauna abinda ya gabata a baya, ba a san likafani ya zamanto mai tsada da yawa kamar yadda mun karanta wannan a can baya. Sannan mace kamar namiji take a wajen hukuncin sanya likafani, idla dalila ala tafriq, domin babu wani dalili da ya nuna bambanci tsakanin mace da namiji, sai dai akwai hadithin Layla binti Qa'ib al-Thaqafiyya, wato fi takafini ibnatihi sallallahu alaihi wasallam, ruwayata da take ruwaitowa wajen sanya likafani ga yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tace fi khamsati athwabin, an yi amfani da tufafi guda biyar wajen yi wa yar Annabi sallallahu alaihi wasallam likafani, amma wannan riwaya fala ta sahu isnadin ta bai inganta ba, saboda cikin riwayar akwai Nuh ibn Hakim al-Thaqafi wa huwa majhulun, kaman yanda al-Hafiz ibn Hajar ya faɗa da waninsa. Sannan akwai wata illar daban wadda al-Imam az-Zaili a cikin Nasbur Raya ya ambace ta da makamantan haka, wa nahawhu ma zada ba'dhum fi qissati ghasl ibnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab al-Mutaqaddima bi lafzin fakaffanna hafi khamsati athwabin, akwai wata riwaya ita ma da aka ce an yi wa Zainab binti Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam likafani guda biyar, fa innaha shadha, ita ma wannan riwaya shadha ce au munkara, ko kuma ma riwaya ce munkara, kamar yadda shi Sheikh Nasiruddin Albani ya yi tahqiqin ta cikin as-silsila ad-da'ifa. sannan mun karanta babi na 12 muna cikin sa hamlul jinaza wattiba'uha wato bayan an gama sanya mamaci a cikin likafani sai kuma daukan sa domin kai shi makwancin sa to anan ma mun tattauna cewa wajibi ne daukan jana'iza da kuma rakata wa zalika min haqqil mayyitil muslim wannan yana daga cikin haƙƙin gawar musulmi kar a bata ta wulakanta ta tozarta ba tare da an suturta ta ba wannan wajibi ne akan musulmi su suturta shi saboda hadisai da dama daga ciki ga guda biyu akwai hadithin haqqul muslimu alal muslim haƙƙin musulmi akan dan uwansa musulmi wato 55 ne raddus salam wa iyadatul marid wa tibaul janaiz wa ijabatud da'awa wa tashmitul adis kaga daga cikin haƙƙin musulmi koda ba a san kowa nasa ba in ya mutu matakar an tabbatar musulmi ne kuma ya mutu a inda musulmi suke wajibi ne su masa sutura kamar yanda addinin musulunci ya tanada a kuma je a dauke shi a binne shi Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadithin da Imam Muslim da Ibn Majah Ibn al-Jarud da Imam Ahmad duk sun rawaito wannan hadithin akwai ƙari na haƙƙin musulmi guda 6 ne a wata ruwaya wanda Imam Muslim ya kawo ta wa idastan sa haka fansah lahu sanan a cikin wannan babi an samu hadithi daga Al-Bara Ibn Azib wanda al-Shaykhain Imam al-Bukhari da Muslim sun kawo shi akwai hadithi na biyu udul marida ku dubo mara lafiya wattabi'ul janaiz kuma ku raka janaza tuzakkirukumul akhira wannan ruwaya ce wanda Ibn Abi Shayba ya fitar da ita a cikin al-Musannaf Imam al-Bukhari a cikin al-Adabul Mufrad Ibn Hibban a cikin sahihin sa al-Imam al-Tayalisi Dawud al-Tayalisi shi ma ya kawo ta a littafin sa haka Imam Ahmad da Imam al-Baghawi cikin sharhus sunna hadithin Sa'id ala wato Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu kuma isnadin sa Hasan kuma hadithin yana da shahid daga hadithin Auf Ibn Malik ba tare da wannan jumla ta karshe ba tuzakkirukumul akhira wanda Imam at-Tabarani ya kawo ta ka koma cikin al-Mujma' wannan yana daga cikin abin da za gani wattiba'uha ala marratayn sannan raka jana'izar mutun na wato tana da daraja guda biyu al-ula ta farko shine ittiba'uha min indi ahliha hatta salati 'alayha wato raka gawar daga cikin gida inda iyalanta suke ko kuma daga kofar gidan da za a dauka misali za a tafi wani fili mai yalwa to a dauke ta daga nan a raka ta da kai har a je a yi mata sallah wannan shi ma ana kiransa da ittiba'ul janaiz na biyu kuma ittiba'uha min indi ahliha hatta yufraga min dafaniha shine a raka ta tun daga gurin iyalanta har zuwa inda za a gama binne ta wannan shi ma ana kiransa da ittiba'ul janaiz kuma kowanne daga ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito hadisi Allah ya kara masa yadda ce kunna maqadaman nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madina idha hudira minna al-mayyit adhanna an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da muka gama zuwa garin Madina sai muka kasance wato idha hudira minna al-mayyit idan mamaci ya mutu a cikin mu to mukan sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya halarci wajen jana'izar ya nema masa gafara in wato idha hudira minna al-mayyit kai idan mamaci yazo gargara zai mutu mukan je mu sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga wani cin yana halin zarar rai wato annabi yakan zo wurin ya kuma nema masa gafara haka dai yana gurin har Allah madaukakin sarki ya sa rai halin sa ma'ana Allah ya karbi rayuwarsa sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya da waɗanda suke tare da shi hatta yudfana har aje abin nan wannan walubur suka ci sosai da yawa sai muke ganin hakan yakan yi tsawo muna tare annabi sallallahu alaihi wasallam mu tsare shi da yawa a ce daga zaran mutun an ga yanayin kamar rai zai halinsa aje a ga annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya tsaya a gurin ya nema masa gafara bayan ya cika a tsaya a shirya shi a zo a yi sallah aje a binne shi sai muka ga hakan kaman yana nauyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mushakka khashina mashaqqata zalika alai sai muka ji tsoron mu kanmu akwai takurawa da muke ganin zamu yi annabi sallallahu alaihi wasallam akan haka fa qala ba'dul qaumi li ba'din da haka a junan mu sai muka tattauna cewa da dai zai zamanto ba ma sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam dan wani zai mutu akan yazo mu bari kawai idan ya mutu din sai mu sanar da shi mutuwa falam yakun alaihi fi zalika mashaqqa sai zamanto ba mu takure annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa ba wala habsun kuma ba mu tsare annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa ba da haka suna yin haka kuma wa kunna nu'dhinuhu bil mayyit ba'da an yamut sai zamanto muka koma sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama bayan mamaci ya mutu mu ce wa na ya rasu da haka yakan zo yayi masa sallah to wani lokacin yayi sallah in sarafa sai ya juya ya tafi wani lokaci kuma yakan zauna har sai an binne mamacin kaga ya danganta da irin uzurin da shi wanda ya halarci jana'iza yake da shi da haka ba laifi bane karka ga mutum wani yayi sallah da aka yi sallah kuma bai araka da shi ba ka dauka ya saba a'a annabi sallallahu alaihi wasallam kan yaka wani lokaci za ka ga akwai azar da kan bujiro mutum wani yana cikin wani uzurin ma aka sanar da haka zai zo ya samu wannan falalar da kuma haƙƙin musulmi ya zo ya sallata sai kuma ya tafi wajen uzurin sa tun daga sauran al'umma musulmi a gurin wanda za su raka shi zuwa makabarta da haka wannan kai zama aibu ko ya zama laifi ko kuma wanda aka yi rasuwa ma ya dinga gaya masa ai wani kin zuwa makabarta daga nan kawai juya ya tafi ka san mu mutanen mu ya zama laifin ma sai ka rasa gane me abun laifi da rashin gane addini sai wannan ya zama aibu ce ai an ce bai ma je makabarta ba a wafa da shi akai sallah da shi akai komai bai je makabarta ba sai ya zama laifi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi haka wa rubbama makafa hatta yudfana almayyit wani lokaci kuma an yaga yana da lokaci yakan zauna har sai an binne mamaci din an gane ko to duk wannan mun tattauna shi wanda abinda zamu tashi akan sa yau qala almuallif rahimahullahu ta'ala yace wala shakka anna ولا شك في أن المرتبة الأخرى أفضل من الأولى كو شك بابو ماتش متاكي نبيو يابو فالالا فيه ده متاكي مفرقو معنى متاكي كزو عيز لو كوما ماتشن ده جدا aje filin da za a yi masa sallah a sallace shi daga nan kuma ka sake raka shi har zuwa makabarta abin ne shi wannan ko shakka babu yafi falala ina fata an gane ga mai son cikakkiyar lada da falala mai yawa to yayi haka duk da cewa wancan din shi ma ana kiransa ittiba'ul janaiz daga gida a fito da gawa zuwa inda za a yi sallah mutum ya tafi yayi ittiba'ul janaiz amma ba shine yafi falala ba ko shakka babu a raka shi har zuwa makabarta wannan shine afdal liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam man shahida al janaza min baitiha wanda din ya halarci janaza daga gidan da mamaci ya mutu wa fi riwayatin man ittaba'a janazata muslimin a wata riwayar duk wanda ya raka gawar musulmi imanan wa ihtisaban yana da imani kuma yayi hakan dan neman lada hatta yusalla alaiha ya tsaya har akai wannan mamaci sallah falahu qiradun to yana da qiradi guda daya wa man shahidaha hatta tudfana wanda kuma ya halarci janaizar ya tsaya har aka je makabarta aka binne mamaci wa fi riwayatil ukhra yufraga minha a wata riwaya har aka gama binne mamaci falahu qiradani min al ajr to yana da qiradi guda biyu na lada kila ya rasulullah aka ce ya makin Allah wa mal qiradani to menene wai qiradin nan guda biyu qala sai ce mithlul jabalainil azimain kamar misalin manyan duwatsu guda biyu wa fi riwayatil ukhra a wata riwaya kullu qiradin mithl uhudin kowane qiradi ya kai girman dutsen uhudu wannan kaga ba abu bane da ya kamata musulmi ayi bashi in dai an sanar da janaiza lalle mafi karanci ka zo ai sallar janaiza da kai wannan mafi karanci ladan da zaka samu ya kai kwatankwacin girman dutsen uhudu wannan a matsayin ka na mai laliban hanyar aljanna mai neman tara lada wanda yake so mizanin sa ya masa nauyi ranar tashin alkiyama ai bai kamata ya bar irin wannan garabasa ka je minti 30 minti 15 minti yayi dade awa daya a ce an dauko shi daga asibiti ana shirya shi ana kaza wani yayi tsaki yafi 120 kamar wani zikiri shi tsakin an gane ko yana ta duba agogo in baka san kiradin ta shiga tafi mana an gane ko wani ya dinga surutu in an ce za a yi janaiza karfe kaza wani gani yake tunda an taru kuma ga wani wasu mutanen daga nesa wasu kuma an sanar da su cewa ga lokacin da haka suna nan kusa amma suna jiran sai lokacin ya cika to amma sai ga din mutane an kasa hakuri wajen ibada tana yawa mutane mutum a layin mai mutum yana hakuri a layin ATM ko banki mutum duk yana iya zuwa ya hakuri a jiran wani bil adama dan uwansa a office bai ma fito ba mutum ya zaman awa ɗaya awa biyu kuma shine na wajen 20 da wani abu duk ya wuni ya lalata wannan ranar a wannan kuma in bai samu ba a ce gobe ya dawo kuma samu ko ya koma duk mutane suna iya jurewa wannan wajen neman duniya amma ta inda zaka san shedan yana yi wa mutane lalata duk sanda aka ce harkar addini ko harkar lahira to za ga mutane a gaggauce suke mutane ba a da hakuri sallah wannan aka ƙara mintuna mutane sun dinga tsaki kenan hudubar juma'a wannan ka kuskura ka ƙara mutane mintuna ka shiga uku an dinga surutu kenan ka wuce lokaci kun sa ka'ida kun saba kamar wani wahayi daga Allah madaukakin sarki an gane ko to duk ire-iren waɗannan abubuwan sai kaga kuma sai ga mutum in a wasu abubuwan waɗanda ba wannan ba yana iya zuwa yayi jiran da ya wuce na gurin ibada yanzu dan kai jira a masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa fa duk jiran da mutun ya cikin sallah a masallaci a cikin sallah yake in banda shedan al'amarin sa yana da wahala yaushe zaka damu kana cikin dakin Allah kana wani dakin da ba na Allah ba ka ji nutsuwa amma in ka zo dakin Allah ka ji kaman muntsilin ka yake wannan ya kamata ka binciki imanin ka ka zo gurin ganawa da Allah duk abin da zaka je wajen neman wajen wani neman sa fa ubangijin da kake shine fa mai bayarwa fa gashi kuma ka zo gaban sa amma sai ga mutane gaggawa ake a tafi in an rage lokaci matsala in an ƙara lokaci matsala kowa so yake ayi masa daidai da yanda yake so saboda haka ba mu iya jinkiri wajen aikin Allah wajen aikin lada haka wajen jana'iza nan shi ma haka zakai ta gani mutane ba a da hakuri so saboda haka mu gane cewa irin wannan zaman da muke yi ƴan mintunan da muke yi ba bata su muke a banza ba zaka gansu ranar tashin alkiyama zaka so a ce ina ma dadewar ta fa haka to amma da yake al'amari ne wanda yake gaibu ba a iya ganin ladan kuma baka san irin tasirin da zai maka ba gobe alkiyama shi yasa sai kake ganin kamar wannan ba wani abu bane amma yanzu a ce kawai ka je a sanar da kai za a yi jana'izar wani ka je ka zauna a gurin har ayi sallah da kai a ce wai ladan da ka samu ya kai girman dutsen Uhudu sannan daga nan in ka daure kuma ka cije in baka da wani uzuri aka ranka ya da kai zuwa makabarta kira dibi dutsen Uhudu sau biyu kenan to yanzu a dauki lada kaman girman dutsen Uhudu a dora maka a sikelin ka ranar tashin alkiyama ai zaka so haka kuma kai ka san wannan ladan zai motsa wannan sikelin naka ina fata an gane akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan mujalladin sa daya shafi na 79 da zuwa na 90 da kuma mujalladi na uku shafi na 150 zuwa 152 da kuma 153 da 154 Imam Muslim shi ma mujalladin sa na uku shafi na 51 zuwa 52 Imam Abu Dawud mujalladi na biyu shafi na 63 zuwa 64 Imam An-Nasa'i mujalladi na 1 shafi na 282 Imam Tirmidhi a mujalladin sa na biyu shafi na 150 wasahahu kuma ya inganta shi Ibn Majah shi ma mujalladin sa na 1 shafi na 467 zuwa 468 haka Ibn al-Jarud a shafi na 261 haka al-Imam al-Baihaqi mujalladin sa na 3 shafi na 412 zuwa 413 haka al-Imam Dawud al-Dayalisi shi ma a shafi na ko hadisi na 2581 haka Imam Muhammad a cikin Musnad mujalladin sa na 2 shafi na 233 zuwa 200 da kuma 246 da 273 da 280 da 320 da 401 da kuma 430 da 458 da 470 da 474 da 493 da 503 da 521 da 531 duk Imam Ahmad ya kawo su a wayannan wuraren min durukin kasira ta hanyoyi da dama an Abi Huraira radiyallahu anhu daga sahabi Abi Huraira Allah ya kara masa yadda wannan ya nuna maka cewa wannan wato ibada tana da asali a addini ga hadisai nan tuli an ruwaito akan halartar jana'iza da rakata ana samun lada mai girma war riwayatu thaniya lil bukhari riwaya ta biyu ta imam al bukhari wa nasa'i wa ahmad wa fi lafzin lin nasa'i aw wani lafzin na nasa'i a azamu min uhudin yafi girman dutsen uhudu wai ladan misali duk wanda yaje aikin haji kuma yaje ziyara uhud ya san dutsen uhud yanda yake da girma yanda yake nisa a cikin garin madina to a ce ya mafi girman dutsen Uhud walahu shahid min hadith Ubay ibn Ka'ab wannan riwaya tana da wato shahid daga hadisin Ubay ibn Ka'ab marfu'an bi lafzi da lafazin athqalu fi mizanihi min Uhud kaji ba a wannan riwaya kuma wai ladan da mutun zai samu wato nauyin ladan a mizanin sa ranar tashin alkiyama yafi nauyin dutsen Uhud kai ka san dai daga cikin abubuwa masu nauyi akwai dutse to kuma dutsen irin na Uhud a ce wai ladan in aka dora a sikeli ladan wanda ya halarci sallar jana'iza koda bai raka ta zuwa makabarta ba ladan yafi nauyin a sikelin sa fiye da dutsen Uhud wannan bai kamata mutun yayi wasa da shi ba ko akhrajahu Ahmad Imam Ahmad ya fitar da shi a mujalladi na 5 shafi na 131 Ibn Majah mujalladi na 1 shafi na 468 bi lafazin Nasa'i da irin wannan lafazin na Imam Nasa'i wa huwa Hasanun kuma ruwaya ce Hasan wato wannan isnadi ne Hasan wa ziyaratul ula li Muslim ziyada ta farko a azamu min Uhudin din nan wannan Imam Muslim shi ma ya kawo ta wa Abi Dawud wa gairihima da wannan su wa ziyadatanil ukhrayani sauran ziyada guda biyun kuma lin Nasa'i wannan Imam Nasa'i ya kawo ta walil hadithi shawahid wannan hadisi yana da shawahid an jama'ati min sahaba daga da yawa daga cikin sahabbai radiyallahu anhum al-awwal an thauban wato inda Muslim wa Tayalisi wato na farko shine an samu hadisin daga Thauban wanda Imam Muslim ya kawo ta da Tayalisi Dawud Tayalisi wato a shafi na 100 ko hadisi na 985 Imam Muhammad mujalladi na 5 shafi na 276 zuwa 277 da kuma 282 da 283 da 284 الثاني والثالث زيادة تبيرة أكوكو عن البراء ابن عازب وعبد الله بن مقفل واتولوك تشيكو دا أنا باكا كراتن جنائزا كما أنا باكا إلى من حديثي أشيك الباني كنا ما لا من حديثي نشيسا بايا اندي ذوزي واسا فومولو لين حديثي لبن حديثي سو كما سيسو قاسا نباتا انغاني ونسي سي دنگا نوان اللمبوبون دا كي تفادابا كراتوني ميوا ينزن انشي نيموزو ko nemo inda magana take an baka aiki amma ko lambobin ka rike yanzu in kaje ka dauki musnad ai zaka iya duba hadisi mai lamba ta kaza shafi na kaza ka mujalladi na kaza an saukaka maka bincike ina fata an gane da haka wannan wata gara basace ribatun wato riba kaface mutun yake samu a cikin wannan karatun maraji'i ne wanda in aka ce kai je ka tsamo inda matsala take kaga an baka aiki da yawa an fahimta ko anil bara ibn azib wa abdullah ibn mugaffal inda an-nasa'i wa ahmad wanda Imam Muhammad a mujalladin sa na hudu shafi na 86 da kuma 294 Ar-Rabi' sai kuma ruwaya ta hudu an Abi Sa'id al-Khudri rawahu Abu Dawud wannan ita kuma Imam Abu Imam Muhammad ne ruwaito ta a mujalladin sa na uku shafi na 27 da kuma 97 min dariqain anhu ta hanyoyi guda biyu dai daga Abi Sa'id al-Khudri walahu shawahidun ukhra zakaraha al-Hafiz fil Fati yana da wasu shawahid din wanda al-Hafiz Ibn Hajar ya ambace su a cikin Fatul bari mujalladi na uku shafi na 154 wa fi ba'd ash-shawahid a wasu shawahid din kuma an Abi Huraira su kuma suna komawa ne zuwa ga Abi Huraira ziyadatun mufida ko su ƙara-ƙaran masu fa'ida la'allahu min al-mustahsan zikruha wala alla yana daga cikin abu mai kyau mu dan ambaci waɗannan ziyadat din wanda imam wanda aka samu daga Abi Huraira wa kana ibn Umar yusalli alaiha ga wata ziyada din daga Abi Huraira yace wa kana ibn Umar yusalli alaiha Abdullahi dan Umar ya kasance kan yi sallar janaiza thumma yansarifu sannan sai juya ya tafi sa falamma balagahu hadithu abi huraira wata rana sai hadithin abi huraira ya zo gare shi qala akthara alaina abu huraira to sai abdullahi dan umar yake ta kai abu huraira nan yafi ya rawaito hadisi a fiye da mu komai sai a ce abu huraira ma'ana abu huraira ya yawaici ruwayoyi fiye da mu wa fi riwayatin wata ruwaya fata azamahu sai abun yayi masa kaman girma ya za a ce Abu Huraira ya akai shi bai san wannan ruwayar ba fa arsala khabbaban da haka nan take Abdullahi dan Umar sai ya aiki Khabbab ibn al-Arat ila Aisha zuwa wajen Nana Aisha yas'aluha yaje ya tambayo Nana Aisha an kauli Abi Huraira game da wannan magana ta Abu Huraira haka ne thumma yarji'u wannan yana nuna maka cewa tun a da haka masalolin malamai suke abinda wani ya sani wani zai kokarin tunda bai sani ba zai kalubalanci abin har sai in dalili ya zo ko an zauna an ce a baje kolin hujja ko kuma an titsiye ne an yi mutun titsiyen yana da dalili ya fito kuma ba dalili shikenan mutun yayi tsilli tsilli ana kallon sa ko yawa to wannan shine da haka tun a wancan lokacin za ka ga ana wannan yanzu kaga wannan hadisin Abdullahi dan Umar bai san shi ba har ma yana ganin ya Abu Huraira komai sai a ce Abu Huraira ya ruwaito hadisai da yawa abin sai masa nauyi haka a ce ya fi su ruwaya sai ce kai shi ya akai bai san wannan ruwaya ba sai ya aikawa wato Nana Aisha yana tambaya ta an kauli Abi Huraira game da maganar Abi Huraira thumma yarju ilai dan aike Khabbab sai ya dawo wajen Abdullahi dan Umar fa yukhbiruhu ma qalat sai ya bashi labarin abinda Ummul Mu'minin Aisha tace wa khadabun Umar qabdatan min hasal masjid nan Abdullahi dan Umar sai ya dan debi tsakuwa ya dan danki tsakoyin tsakuwa daga cikin tsakuwar masallaci yuqallibu hafi yadihi yana ta jujjuyawa a hannunsa kamar yana dan wasa da tsakoyi haka a hannunsa hatta raja ilaihi rasul yana jiran dan aiken da ya aike shi ya dawo an gane ko yana nan har sai ga Khabbab ya dawo fa qala sai ce qalat Aisha Ummul Mu'minin Aisha tace sadaqa Abu Huraira Abu Huraira fa gaskiya ya fada ya fada haka ne fadarabunu umara bil hasa alladhi kana fi yadihi al arda abdullahi dan umar sai yayi watsi da tsakoyin da suke hannunsa sai ya watsar da su a ƙasa thumma qala sannan sai ce laqad farratna fi qarari da kasira ashe mun dade muna ta asara muna ta watsar da kira dai da yawa ni kawo da anje an yi sallah sai in dawo wata gida ba na samun rakawa ashe asarar kiradi da yawa muka dinga sakaci da su fa balaga zalika abu huraira sai abinda abdullahi dan umar yayi sai ya kai kunnan abu huraira fa qala sai ce to shi in banda abun abdullahi dan umar me na mamakin ni na san wata ruwaya shi da bai sani ba ko na ji wata magana daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai ji ta ba innahu lam yakun yashgaluni ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sabqatu su ni fa haja ta ka zuwa kasuwa fa baya shagaltar da ni ga barin zuwa makaranta in saurari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su da wani zai kwana biyu bai zo ba wani ma yake ga a majalisi dip kaman an yi ruwa an dauke sai can kuma ka ganshi ya sake bayyana an gane ko mutane su dinga kusufi su ba wata ba ga mutun dip kawai sai abin nan sai kuma can ka ganshi bull zai ganshi ya sake bayyana to yanzu dan kai da kake zuwa kullun ka jiji karatukan da bai ji har ayyayi mamaki ya ce akai kai ka san kaza ko aka karanta kaza ni ban ji ba to ai ba ka zuwa kullun abinda sayyidina Abu Huraira yake fada cewa yace ni fa ku gane lam yakun yashgaluni ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba ni fa safqatu su kasuwanci a kasuwa siye da siyarwa bai taba shagaltar da ni ba ar rasulillah gabarin zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala garsul wadiyi ko kuma dasa wato dabino yan kananan dabilai da ake abunan kaga masu tafiya gona ai suna tafiya gona ko yace ni kawai ciki na ne da ciki na ya cika kawai sai haddasa na kawai ni ba ban ajiye ba ban damu da abun nan da haka ni ba na nesa da inda annabi yake ko kaga duk wanda yake kullun ku yana tare da malam ana karatu ai dole za ka ga karatun sa ya taru da yawa ya san abubuwa da yawa da yaji daga wajen malam fiye da wanda shi yake ba kodin shi yake zuwa ba a makaranta ko su sai yake cewa wala garsul wadi yace koda dasa wato kananan dabino da yan masu noma manoma suke zuwa su yi a gona ni fa baya shagaltar da ni ga barin zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innama kuntu alzimun nabiy sallallahu alaihi wasallam li kalimatin yuallimuniha waliluqmati yudimuniha yace ni fa na kasance na kallazumci wajen annabi sallallahu alaihi wasallam li kalimatin dan wata magana ko kalma yuallimuniha da zai karantar da ni ita walilluqmati kuma bugu da kari dan yallo ma yudimuniha da zai ciyar da ni yanzu in ci abinci kuma in yi karatu sallallahu alaihi wasallam yayi bashi Abu Hurairu abinci kuma yayi bashi karatu an gane ko fa qala lahu ibn Umar kaga kaman ya mai da martani kenan ya Abdullahi dan Umar yana cewa ya za a ce aksar alaina Abu Huraira sai ce to ni kantina wane da ni akwari ba inda kanti a singa ba inda shi a cikin kofar wambai ba inda shi a yan waya abin nan ba inda shago na hatsi a dawanau an gane ko ni ba harkan manja nake ba a Galadima kaga ni kawai na dan samu dan abin da zan yi bukata ta kullun ina kan karatu ina kan littafi in karanto nan in karanta san ina abin nan to kaga ba za a yi mamakin ba za ka wai yaushe tare fa muka tashi dishi akai wai karatu ne wai a to akai wai karatu kai ka shagaltu da wani abu daban yanzu kamar kai da ka tashi kana ta kasuwanci a ce akai kai kudi ai renin wayo ne ka tashi kana ta newa kuma kai kudin a ce wai akai kai kudi to shi kuma wannan yana ta karatu wai ka ce wai akai yi karatu wai yaushe yi karatu na fatan gane da haka Abu Hurairah bai shiru bai jefa martani shine sai Abdullahi dan Umar fa qala lahu ibn Umar Abdullahi dan Umar yace anta ya Abu Hurairah kunta alzamana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa a'lamana bi hadithi na sallama maka gaskiya ne Abu Hurairah kafi mu lazumtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka kafi mu sanin hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko to kaga wannan Abdullahi da hatta Abdullahi dan Umar kaga ya samu ƙarin ilimi wanda yake ganin ashe da shi daga yana ganin kiradun nan da ya je kawai in aka yi sallar jana'iza ya koma gida yana ganin abun nan ashe akwai sauran kiraɗe da ya dinga hasara sunna daga nan kuma a raka zuwa ina makabarta to da yaji Abu Hurairah ya faɗi hadisin sai yake ganin wannan hadisin ya akai shi bai san shi ba sai ya tura wajen nan Aisha ta tabbatar cewa haka ne abin yake hadhihi ziyadatu kullu hali muslim wannan ziyada din gaba ɗaya da kaji yanzu Imam Muslim ya kawo ta illa al-akhira banda ta ƙarshe fa hiya li Ahmad ita kuma ta ƙarshen ziyada ce ta Imam Ahmad wanda ya kawo ta mujalladinsa na biyu shafi na 100 shafi na biyu zuwa na uku da kuma 387 wa kaza Sa'id ibn Mansur bi isnadin sahih haka Sa'id ibn Mansur shi ma ya kawo wannan ziyada din a cikin littafinsa da isnadi sahihi kama qala al-hafiz fil fath kaman yanda al-hafiz ibn Hajar ya faɗa a cikin fatul bari wallati qabla halid dayalis amma ziyadar da ta gabaci wannan ita kuma ta imamu dayalis ce wa sanaduha sahihun kuma sanadinta ita ma ya inganta ala shartu muslim bisa sharadin imam muslim wa ziyadatu thalitha lil shaykhain ziyada ta uku kuma imam al-bukhari imam muslim duk sun fitar da ita wa ziyadatu thaniya fi halit tirmidhi sannan ziyada ta biyu daga cikin ta imam tirmidhi ya ruwaice ta wa ahmad da imam ahmad wa ziyadatu al-akhira sarihatun ziyada ta karshe din nan bayani take qarara bi annabi na umar cewa abdullahi dan umar radiyallahu anhu ittasala bi nafsihi bi abi huraira ma'ana ya isa da kansa ya sadu da abi huraira wa yu'ayyiduhu ma fi riwayatin li muslim riwayat tazo cikin muslim wa gairihi da waninsa tana karfafa haka bi lafazi da lafazin qala ibn umar abdullahi dan umar yace abahirrin unzur ma tuhaddithu ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna cewa a wannan ruwayar abdullahi dan umar bai yi hakuri yayi magana daga nesa ba ya ma zo ya samu abu huraira yake cewa ka fasan me kake zantarwa daga manzo Allah ya abu huraira ina fata gani kamar yana da shi yasa tun wancan lokacin kaga tun sahabbai suna bin diddigi dan a tabbatar da magana lalle daga manzo Allah take daka innal isnad min ad-din Sayyidina Umar mutun nawaye so ya zane akan yaji wata magana daga gare su bai ji ba kafin wannan lokacin har sai sun nemo wanda zai bada shaida ba wai tuhuma bace lalle ana son a tsarkake maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai wani kawai je jingina Annabi abin da bai faɗa ba kaga anan ma Abdullahi dan Umar yake cewa abahir ya kai baban kyanwa unzur ma tuhaddithu ar-rasulullah ka fa dinga duba me zaka dinga zantarwa kace manzo Allah ya ce fa qama ilaihi Abu Huraira Abu Huraira ya tashi ya tafi wajen sa hattan talaka bihi ila Aisha bai tsaya da Abdullahi dan Umar ba sai da suka dangana wajen uwar mu'mina Aisha radiyallahu anha fa qala laha sai ce da ita ya ummal mu'minina yake uwar mu mu'minai anshudki billah ina hada ki da Allah asami ita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kula shin kin ji manzon Allah ya faɗi wannan magana da na faɗa ko baki ji ba fa zakara alhadith sai ya kawo abu huraira sai ya kawo na aisha hadithin fa qala sai ce allahumma na'am tace lalle naji fa qala abu huraira sannan anan ne abu huraira ya samu daman mai da magana shine yace innahu lam yakun yashgaluni sai ya kawo wannan maganar an gane ko lam yakun yashgaluni sabqatu su a gane ko yace ni fa kasuwanci bai shagaltar da ni gabarin zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma zuwa gona fa zahiru hadha kullihi yukhalifu riwayata annahu arsala khabbaban to kaga zahirin wannan gabaɗayan ka kalli wannan riwayar tana wato ta saba da riwayar da aka ce ya aika khabbab ne ila ibn umar ko wa jama'a al-hafiz ibn hajarin bainar riwayatin amma Ibn Hajar yayi kokarin hada da yin jam'i tsakanin ruwayoyin guda biyu bi annar rasula lamma raja ila ibn Umar cewa dan aikin Khabbab kenan yayin da ya dawo wajen Abdullahi dan Umar yukhbiru Aisha ko bi khabari Aisha da labarin nana Aisha ko yukhbiru Aisha balaga zalika Abu Huraira to ai Abu Huraira shi ma labarin cewa hadisin da yake zantarwa kamar Abdullahi dan Umar yana da kokonto akai har ma shi ba da sanin Abu Huraira ba a karan farko Abdullahi dan Umar ya aika Khabbab wajen nana Aisha to daga baya shi Abu Huraira ya samu labarin wannan abu da ya faru an gane ko famasha to shine sai ya taso da kansa shi Abu Huraira ila ibn Umar ya zo wajen Abdullahi dan Umar fa asma'ahu zalika min Aisha mushafatan sai ya tafi da shi dan ya sake ji da kunnansa ba ta hanyar Khabbab ba dan ya ji da kunnansa baka daga uwar mu'mina Aisha radiyallahu anha ina fata an gane kaga an yi jami'in ruwayoyin farko shi Abdullahi dan Umar ya aikawa Khabbab wajen nan Aisha ai kaga ba ji ba aike yayi to da Abu Huraira ya ji sai ce zo mu je suka je gashi ba biduri wasida yace mu je ka ji da kunnanka daga wajen nan Aisha wali Abi Huraira radiyallahu anhu hadithun ukhra fi fadl shuhud aljanaza Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yana da wani hadisin kuma wanda ya ruwaito shi game da falalar halartar janaiza qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man asbaha minkum al-yawma sa'iman wane ne a yau a cikin ku ya wayi gari yana azumi qala abubakarin ana sayyidina abubakar yace ni ne ba riya bace in shugaba ana son a gwada wani lokaci ana son a zaburar da mutane ibada kaman kai ne da dalibai su zo kace ku ci kace yau wane ne yaje sallar asuba aka ga dalibai za su dinga ni da ni akai sallar asuba ni ma nayi sallar asuba ni ma to a cikin ku waye bayan yayi sallar asuba kuma ya gaida iyayensa ainan ma za a samu wanda za su daga ko to waye yayi karatun alqur'ani a cikin ku to irin wannan ne a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da irin wannan salan game da zaburar da sahabbansa yace wane ne a cikin ku yake azumin ta dawo yau Abubakar yace ni ne qala man adamin kumul yawma maridan yace a cikin ku waye ya dubo mara lafiya a yau qala Abubakar yace ana yace na dubo mara lafiya ya maikin Allah qala sai ce man shahida minkumul yawma jinazatan wane ne ya halarci sallar jana'iza a cikin ku yau qala abubakar nan ma sayyidina abubakar ya ce ana qala man at'ama al-yawma miskinan wane ne ya ciyar da wani miskini abinci a yau qala abubakar ana abubakar ya ce ni ne qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce majtama ad hadhihi al-qisal fi rajulin fi yawmin illa dakhala aljanna wadannan irin ayyuka wadannan dabi'un ba za su tattaru ba ga mutum guda a rana daya face sai ya shiga aljanna akhrajahu muslim kaga daga ciki man shahida minkumul yawma jinazatan akhrajahu muslim fi sahihi imam muslim ya fitar da shi a cikin sahihin littafin sa mujalladi na 3 shafi na 92 da kuma mujalladi na 7 shafi na 110 والبخاري هكا امام البخاري في الادب المفرد اشكن الادب المفرد شافينا 75 وهذا الفضل في اتباع الجنائز wannan falalar da ake ta ambatanta game da raka janaiza inma huwa lirrijal dunan nisa wannan fa hukuncin ko wannan falalar ta shafi maza ne kawai banda mata an gane ko linahayin nabi sallallahu alaihi wasallam lahunna an ittiba'iha saboda su mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su raka janaza wa huwa nahyu tanzihin didda cewa hani ne na karhanci ba hani bane na haramun faqad qalat ummu atiyyah radiyallahu anha domin ummu atiyyah radiyallahu anha ta kasance tana cewa kunna nunha mun kasance ana hana mu wa fi riwayatin wata riwaya na hana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hane mu anittiba'il janaizi ya hane mu raka janaza walam ya'zim alaina amma bai haramta mana ba ya hana mu zuwa shi sai suka ce karahatu tanzihin ne akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya roci wannan a mujalladin sa na dai shafi na 328 da 329 da kuma mujalladi na 3 shafi na 162 Imam Muslim mujalladi na 3 shafi na 47 wasiyaqu lahu wannan lafazin da kaji na Imam Muslim ne wa Abu Dawud Imam Abu Dawud a mujalladin sa na 2 shafi na 63 Ibn Majah mujalladi na 3 shafi na 487 Imam Ahmad a mujalladin sa na 6 shafi na 408 da 409 wa kadhal Baihaqi haka Imam Al-Baihaqi a mujalladin sa na 4 shafi na 77 wal Ismaili haka al-Ismaili war riwayatul ukhra lahu da riwayar mata sa ce wa hiya riwayatul lil-Bukhari ita kuma riwaya ce da Imam al-Bukhari ya ruwaice ta ta'alikan amma ya kawo ta ne ta'alikan wannan sai ya nuna shi sa za ga wannan muka tashi da shi kuma muka tarbiyantu da shi mata ba a raka jana'iza da su duk da cewa an kaje kudancin kasar nan za ga ko yankunan da hadda mata ake zuwa an gane ko wala yajuzu an tuttaba al-janaizu gaba ta 47 bai halatta a raka jagawa bima yukhalifu shari'ata da duk abin da ya saba wa shari'a ba za a yi amfani da abin da ya saba wa shari'a ba wajen raka jana'iza makabarta wa qad jaa an-nassu fiha nassi yazo a cikinta ala amraini akan al'amura guda biyu ma'ana akwai al'amura guda biyu da aka hana nassi yazo akan su akan hana yin su lokacin da ake raka jana'iza na farko rap is sauti bil buka daga murya da kuka za a raka mamaci a bugawa ana kuka wannan ya sabawa shari'a ya sabawa sunna wattiba'iha bil bakhur da kuma bunta da turaran hayaki turaran wuta wannan shi ma ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa zalika fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam wannan ko zaka same shi cikin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam la tuttaba al janazatu ba a raka janaiza bi sautin da koke koke na sauti wala narin ko wuta an gane ko akhrajahu abu daud imam abu daud ya roce shi a mujalladi na 2 shafi na 64 wa imam ahmad shi kuma a mujalladin sa na 2 shi ma shafi na 427 da 528 da 532 hadithin amin hadithi abi huraira radiyallahu an wa fi sanadihi man lam yusamma sai dai a cikin isnadin akwai wanda ba a ambace shi ba ya zama akwai jahala ko ibhami a ciki lakinnahu yataqawwa sai dai hadithin isnadin sa zai yi karfi zai ƙara yin karfi ne bi shawahidil marfu'a saboda akwai wasu hadisan da zasu zama shawahid akan sa kuma marfu'ai ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'dul atharil mawqufa da kuma wasu maganganun zuwa ga sahabbai waɗanda suke mawqufai wanda duk zasu zama shawahid akan wannan riwaya dan haka ba a raka mamaci ana koke koke haka ba a raka mamaci da ainihin wato wuta kaga shi ma wannan bata daga cikin bid'ar da Allah ya jarrabe mu da ita nan ai ko wa fi sa yake cewa amma shawahid amma game da shawahid da zasu karfafa waccan ruwaya fa an jabir akwai ruwaya daga jabir anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani an yatba al mayyita sautun wani sauti ya dinga raka wato mamaci au narun ko kuma wuta qalahu al haythami Haythami ya ambace shi mujalladin sa na uku shafi na 29 rawahu abu ya'la shi ma ya ruwaito shi wa fihi man la dhikra lahu sai dai a cikin sa akwai wanda shi ma la dhikra lahu ba san shi ba qultu huwa fi musnad abi ya'la nace yana cikin musnad na abi ya'la hadisi mai lamba ta 2627 wa fihi abdullah ibn al-muharrar a cikin isnadin akwai wani da ake kiransa Abdullah ibn al-Muharrar wa huwa munkarul hadith ne wa yadhharu annahu taharrafa 'ala al-Haythami kuma abinda ke bayyana cewa yayi taharifi ma ya canza maganar ga Imam al-Haythami falam ya'rifhu an wa yadhharu annahu taharrafa 'ala al-Haythami falam ya'rifhu shi yasa bai san shi ba kaman ya canza wa kansa ko suna ko abin nan ga Imam al-Haythami shi yasa bai san shi ba wa an ibn Umar qan نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع الجنازة معها رانة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا هنا أرك جنائز أتارد جنائز أخو وتزاب يا رانة وتمي سوتي ونمي كوكا أخرجه ابن ماجه ابن ماجه يفتد وانن مجلد سنة يا شافي ندر يهود دا سبعين ترى زوى در يهود دا تمانين إمام محمد حديثي ميلان باتدبو بيرد در يشد دا ستين دا تقوص تهانيو من أريكين تهانيو يقود بيو أم مجاهد دا مجاهد عنه لغد شاب دلائي دان عمر وهو حسن بمجموع أريكين وانن حديث زي كي متاكين حديثي حسن انت ترى وتهانيو يقود بيو وانا أبي موسى haka an samu hadisi daga Abi Musa fin nahyi an ittiba'il mayyit bi mujmarin na cewa an hana raka janaiza bi mujmarin da garwashin wuta wa kad taqaddama lafzuhu fil mas'ala wannan lafazin sa ya gabata a mas'ala ta 12 faqaratu ba wato gaba ta ba shafi na 8 wa amma al-athar amma game da magagarin sahabbai fa an amr ibn al-as an samu wani athar daga Abdullah ibn Amr ibn al-as daga Amru bin al-As annahu qala fi wasiyati Amru bin al-As a wasiyarsa yace fa idza ana mittu idan na mutu fala tashabni na ihatun wala narun kada wata makokiya ta raka gawata ta zo kan gawata ko kuma abini a raka ni da wuta kaga wannan wasiya ce da Amr ibn al-As ya bayar da ita akharajahu Muslim kuma wannan wasiya ta Amr ibn al-As Imam Muslim ya fitar da ita mujalladin sa na 1 shafi na 78 haka Imam Ahmad mujalladi na 4 shafi na 199 wa Abi Hurairah radiyallahu anhu annahu qala hina hadarahu al-maut haka Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda lokacin da zai mutu shi ma da zai zo mutuwa sai ya ce la tadribu alayya fustadan kar ku buga wato rumfuna alai wato la tadribu alayya fustadan kar ku buga min rumfuna ma'ana kar ku sassa rumfunan zaman makoki kenan ai ce la tadribu alayya fustadan kar ku buga min kar ku sanya min wata rumfa fustad irin manya rumfunan nan wala tattabi'uni bi mijmarin kar ku bi ni da garwashin wuta wa fi riwayatin binarin kakkubini da wuta kaga duk wannan wasiya ce suke bayarwa rawahu ahmad wa ghayruhu bi sanadin sahihin kama yaati mas'ala ba'da mas'ala alhadith athani kama yanda zai zo bayan wannan mas'ala alhadith athani wato hadisi na biyu zai zo bayan wannan mas'ala wa yulhaqu bi dhalika rafu sauti bi dhikr muna da sauran lokaci mun ci daya wa yalhaqu bi dhalika rafu sauti bi dhikri abinda zai riski wannan hukuncin shine daga murya da zikiri amamal janazati a gaban janaza akwai wanda su ma za ka gansu wannan na san har yanzu kaman a cikin gari haka ana samu za a raka janaza sai kuma a raka ta ana zikiri ko wannan kamar dan podio in ban manta ba a cikin ihya'u sunna shi ma ya kwankwashi kan masu irin wannan ya ce shi ma bid'a ce ko yace li annahu bid'atun sabida wannan bid'a ce raka mamaci ana zikiri wannan bai tabbata ba a sunna wal qauli qais bin ubad ko abbad kada ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahuna raf'a sauti inda aljanaiz sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna hana daga murya inda aljanaiz a gaban janaiza indai an zo janaiza tun daga yi mata wanka har zuwa yin sallah har rakata su ba sa san daga murya so ake wannan wa'azin ya shiga cikin jikin mutane akhrajahu albayhaqi imam albayhaqi ya fitar da wannan a cikin mujalladinsa na wato na hudu shafi na 74 haka ibn al-mubarak a cikin az-zuhud shafi na 83 haka abu nu'aym mujalladi na 9 shafi na 58 bi sanadin rijaluhu thiqat da isnadin da rijal dinsa thiqat ne kuma wannan yayi kama da an-nasara sai mu tashi wali anna fi tashabbuhan bin nasara insha Allah binna mu karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah amin na'am.